بسم الله الرحمن
الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أربعة شهر من وطن صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو إيدا قليو حدو دا أشرين وان دبو إيدا أشرين دا بيار وطن مي 1999 إذن جماعة بسمان تابا أجيه مكفارة كارنتو وانا حديثي نفيدنا عمر وان دا من أينه تخريج إن شاء تكون صوه البخاري إن معنى من فأورا لي بال إمام البخاري ورويتوش كمقورا لي جدا شدا أكاركاشين مومن أكارنتاشين أينزو أكاركاشين باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر رضي الله عنهما. فتباب لك بياني أكن تبتر بمسلمين سكوا سيدنا عثمان سكوا بشيني خليفة أبايا عمر وكما بياني أكن شيوا بسكوا تبتر إن دكا سسنها تاكا هكا وكما بياني أكن كشف سيدنا عمر بطاريه يبع الأمر يفعل مدكي منا أنفاني دوانا دامرني domin mu gabatar da ainihin nasihohi a ƙarƙashin wannan hadisi wanda ke ɗauke da irin ainihin wato adalci da mutunta talakawa da sayyidina Umar yake a matsayin shi na sarkinsu. Sai muke amfani da waɗannan dama muke gabatar da nasihohi gare ka da ke da wani da wance da kowa duk wanda ya san cewa Allah ya ɗauki al'amari ya dora a hannun shi na jagorancin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al'umman nan al'umma ce ta da'awa wadanda annabi ke kirayar su gaba ɗaya, wato musulmi da kafirai, ko kuwa al'umma ce wadda take ummatul ijaba, musulmi wadanda ainihin suka amsa kira. Wallahi sai kai adalci akan kowa. Kai ya kai fa sayyidina Umar, Allah ya kara mishi yarda, ya fita yana tafiyar rangadi jama'a, sai je kasar Sham. Sai wani Reverend Faba, wani shugaba malami cikin kiristoci, ya zo ya ce mishi, ranka ya daɗe, ina son ka mutunta ni, ka zo coci na, ka ziyarce ni a coci na, ni da jama'ata. Sayyidina Umar ya ce, kai co, ka yi haƙuri, ba abin da zai hana ni zuwa cocin ka in ziyarce ka in girmama ka, sai don kasancewar cocin nan taka akwai gumaka, akwai hotuna, sa'annan akwai ganguna. Ma'ana ba don da waɗannan abubuwa ba, hoto, gunki, sannan ganga da sayyidina Umar ya ji. Saboda me? Saboda wannan Reverend Faba yana ƙarƙashin mulkin sayyidina Umar ne. E to, haka a yanzu kai ma, kai ne zaɓaɓɓen gwamna ko kai ne gwamnan soja ko kai ne wane ne, suka gayyace ka wata harka ta su matuƙar babu abin da yawa shari'ar musulunci karan tsaye. Ya halatta ka je, kuma in ka je ka samu damar shigar musu da addinin musulunci. Ba zuwa za kai ka bi su akan ɗabi'arsu ta arnantaka ba, ba zuwa za kai ka ji munkari ka kyale ba, a'a, wani fage ne ya samu gare ka na gabatar da da'awa, wata dama ce ta samu gare ka ta ka shigar da addinin musulunci. Kamar yadda aka samu da dama, yau musulmi sun kaurace wa ziyarar marasa lafiya a asibitoci, ma'ana hanya ce da wadda take Allah madaukakin sarki ya tattaro muku wasu marasa lafiya, kowane iri ne shi kuwa, kana da yancin ka je ka ziyarce shi, tare da cewa inda ba asibiti bane akwai mara lafiyan da ba zai yiwu ka je ka ainihin ziyarce shi ba. To yana cikin Sahihul Bukhari, Imam al-Bukhari ya ce babin da ke bayani akan zuwa gaida mara lafiya kafiri da kuma kiran shi zuwa addinin musulunci a halin da ka je ziyarar ta shi, ma'ana wani kafiri ne, ba ma guje ne ko kirista ne, sai ya zan ba shi da lafiya, makwabcinka ne a kasuwa ko makwabcinka ne a ofis ko kuna ainihin wata harka, sai shari'ar musulunci ta shar'anta maka ka tashi ka kanaska je gidan shi ko ka je asibiti, inda yake ka je ka ziyarce shi, ka ziyarce shi kuma ka kiraye shi zuwa ga addinin musulunci. Jama'a, addinin musulunci sai da karatu ake, ba ban kaura ake ba. In ba haka ba sai ka ce me ya hada ni da arni, manzon Allah ya je, kafi manzon Allah tsoron arna ne? Kafin manzon Allah tsoron Allah? Kafin manzon Allah yanke zumunci tsakani da arna? Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je, dauki Sahihul Bukhari cikin Kitabul Janaiz, kawun shi bashi da lafiya. Manzon Allah yana da kawo Abu Talibin baban Sayyidina Ali. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya ziyarce shi, ya gaishe shi, sai ga zai shiga gargarar mutuwa, sai ya kokarin kiraye shi zuwa ga addinin musulunci. Amma da yake Allah bai yi mishi wannan arzikin ba, sai ya cika akan kalma ta kafirci. haka manzo Allah yana da wani yaro wani bawan yaron gidan shi yana yi mishi aikace aikace kwana biyu sai manzo Allah bai gan shi ba yahude ne manzo Allah yake lafiya ina wani aka ce ba lafiya ai manzo Allah ya tashi takana sai je ziyarce shi a gidan uban shi da suka je sai manzo Allah ya zauna kusa da kanshi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yi mishi wa'azi ya kiraye shi zuwa ga addinin musulunci abinda ake so kai ne sarki mai wuka ta daya ko mai takobi ta daya ko mai anguwa ko dagaci ko hakimi ko gwamna wallahi ka baiwa kowa haƙƙin shi sai ka kiraye shi zuwa ga addinin ka sai ya fahimci cewa da gaske addinin ka addinin bi ne domin ba da baka kawai ka zo ba sai da ka fara kyautata mishi manzo Allah ya kasance yana kyautatawa wannan yaro yau sai ya zama bai da lafiya tunda suke manzo Allah bai taba turfasa shi ba za ka yi wanke wanke gidana ba za ka yi aike ba sai ka zama musulmi a'a kyawawan ɗabi'u yana nan yana nuna mishi da'awa ta farko kenan kyawawan ɗabi'u amma sun kafa hotel sun kafa gidan karuwai sun kafa gidan charter pool sun kafa komai duk musulmi sun je sun shanya giyar sun nome karuwan sun biya kuɗin register pool din yau je ne gobe za ka zo ka ce kunu amsalana amsalakum yan cha ta mazinata yau sha zaka je ka bude baki ka ce kai ku kokari ku zama irin mu irin suwa irin ku macuta azzalimai yan damfara yan sama da fadi amma kyautata musu za ku sai ku ce ku kokari ku zama kamar yadda muke su sun san da bambanci sai manzo Allah ya ce ka musulunta yaro sai yana kwanci sai daga kai yana kallon baban shi yana jiran ya samu doka sai uban ya ce mishi atai abul qasim kai wa baban qasimu da'a ka bi sai kalmar shahada ya musulunta yana musulunta sai kuma ya mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yace a zo mu haɗu mu wa dan uwan mu salla yace ainihin wato ma'ana Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da wannan Imam al-Bukhari ya hujja da waɗannan dalilai ya hujja akan cewa babu laifi a tafi ziyarar kafiri to yanzu asibiti tana nan mutane suna buƙatar taimako suna buƙatar a je a yi musu sannu sai zan al'ummar musulunci ba sa zuwa wannan ziyara arna kuma kiristoci sai su je su yi wannan ziyara daga haka sai su yi ta yaudare mutane sai arna sai su je ba ma ziyara ba sai su je ƙauye sai su kafa asibiti su kutun da guda akwai asibiti da na sani a Gwarzo ya kai shekara 30 wannan asibiti mission suka kafa shi Christian missionaries ɗan mission suka kafa wannan asibiti da nufin su kiraye mutane zuwa ga addini amma wallahi ba su samu ko kwaya ɗaya ba har zuwa kusan shekaru 5 da na sani ba su samu waɗanda suka bi su ba sai kwaya ɗaya afwan amma har yanzu ina tsammanin asibitin nan ba su rufe shi ba suna nan suna yin waɗannan abubuwan har dai sai sun jawo ku zuwa ga addini to amma al'ummar musulunci ba za a iya zuwa da la'asar aje a ziyarci marasa lafiya ba sannan ku ya jiki ayi wanda yake bukata addu'a mai bukatun nasiha ko wa'azi ayi mishi wani musulmin ya cancanta da ya salla a halin da yake amma baya yin salla a fadakar da shi ya rinka yin salla to ku je ku ga yadda su suke a cikin asibitoci su je har in ya kasance addu'a za su yi irin tasu da suke ta coci su yi aita buge-buge aita iho-iho duk a cikin asibiti kowa yana gani to kuma wani babban abin takeici ta wani bangare da zarar kuma da musulmi za su fara haka shikenan sai kiristocin nan ko su ce ba su yarda ba ko kuma ainihin a samu wani oga musulmi ne sai ya ce shi bai san rikicin addini wai shi da ya ga musulmi ya ga masu rikicin addini saboda shi ne oga Allah ya kiyaye to saboda haka wajibi ne sai an yi adalci jama'a sayyidina Umar wata ran tafiya yake fa sai ga wani bayahude tsoho tukub ya tabo fatanya ka fada shi wannan tsoho ina zaka yace zan tafi gona zan je in yi kwadago halifan musulunci ya dora mana jizya tun ina karami nake biya kuma yanzu al'amari ya kusa lokacin biya ya kusa shine zan tafi dan yi kwadago in samu kudin biya sayyidina Umar yace wallahi ba mu yi maka adalci ba mu cinye kuruciyarka sannan mu wulakanta ka kana tsoho yace ku rubuta sunan shi duk wata ku rinka bashi albashi ya rinka ci kwana nawa zai mutu wannan sayyidina Umar kenan to amma kai a matsayin ka na yallabai ko ranka ya dade ko wane ne tina ka ga fili nawa ka kwace na arni sama da fadi nawa kai akan hudda da ta hada ka da arni yaushe gobe za ka je ka kiraye shi zuwa ga addinin musulunci adalci ake jama'a ba wai cewa akai ku fifita arna ba
ba cewa aka ku so arna ba, amma ku yi musu adalci, dokar Allah akan su, ku tsaye musu da ita, kar ku cuce su akan haka. Sa'ad ibn Abi Waqqas shine gwamnan sayyidina Umar a kasar Sham, ainihin kasar Farisa da suka tafi yaki. Na daga cikin nasihar da sayyidina Umar ya mishi, yace ku sani da cewa arnan nan laifi suka yi wa Allah saboda sun saba mishi, shi yasa Allah ya halatta ku yake su. Kuma in kuka yi wa Allah laifi kuka saba mishi, sai Allah ya zare hannun taimakon shi dangane da al'amarinku, sai ya zama wanda ya fi tattali sai na kasa wanda bai da tattali na gari. Ya musu nasiha ku ji tsoron Allah. Ina ma'anar haka? Ma'ana menene ke taimakon ku ku yi nasara akan makiyanku? Shine bin dokar Allah, ba wai yawan makami ba. Allah ya shiryar da mu. To shine bayan da muka ji waɗannan zantuka dangane da tarihi na yadda ainihin mutuwar sayyidina Umar ta kasance, to har yanzu ainihin wato Amr dan Maimun mai ba mu labari bai gushe ba. Yace aka dauki sayyidina Umar aka kai shi gida, ba kai shi gida sai ya ainihin fara wasiya da cewa a biya mishi bashi. Jama'a, bashi in ba ya zama larura ba, bashi bala'i ne, bashi musiba ce. Sai in ya zama larura, kuma manzon Allah ya ce wanda bi ya ci bashi da nufin ya biya, Allah zai taimake shi ya biya. In bai samu damar biya ba, ranar kiyama sai Allah ya biya mai daga taskar shi. Wanda bi ya ci bashi da nufin ya ci ya cinye, yana ga ya ci halan malak, to sai Allah ya zare albarka abin da ya ci bashin. Kaga tun daga nan sai abin ya daidaice, ga bashin ya ci ba albarka, al'amarin ya watse ana nan kuma ana bin shi, kuma sai Allah ya hana mishi sukunin da zai ya samu ya biya. Saboda haka kar a ce ai ana bada bashin ma'aikata kaza, kace ai shikenan banza ta fadi shashasha na biki, bari mu je mu ci. A'a, ka tabbatar da cewa haƙoƙi ne akalla na jama'a da yawa. Kar ka ce a to ai nima na ci rabona, ai raba ne, ai raba ne, ba raba ba. Tutun da ba raba ba bai halatta maka ka ce bari ka je ka anshi bashin 100,000 daga ma'aikata kaza ka kidiya, tunda an ce na gwamnati ne. Ai kayan gwamnati kayan jama'a ne, kayan jama'a ba kayan ka ba. Kai ka ci 100,000, wani kuma bai ci naira 100 ba, kai ma ka zama azzalimi ko baka zama ba, ka zama. To dan haka tabbas ka tabbatar da cewa matukar zaka ci bashi a wurin wani mutum ne ko wata ma'aikata ko a karkashin wani banki, ka tabbatar da cewa da nufin zaka biya. Sannan wanzu Allah sai kasance duk sa'ar da ya salla, kafin ya sallama sai rinka roƙon Allah ya tsare shi daga taurin bashi. Aisha tace kullun sai kai haka, ya manzo Allah ne yasa? Sai yace ai in mutum yana da taurin bashi sai zan yana da yawan ƙarya, sai zan yana da yawan alƙawari da yawan sabawa. To har akai sallah wata rana, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yace jama'a cikin ku akwai ƴan uwan wane? Sai da habbai suka ce, sai suka shiru. Manzo Allah ya sake magana kashi na ɗaya, kashi na biyu ba wanda ya magana. Sai manzo Allah yake to in dai suna nan su ji da kunnansu, ko ku sallama dan uwanku ya ci gaba da shan azaba, ko kuma ku fanso shi saboda ya mutu ana bin shi ainihin wasu basuka. Abu Hurairah yake inda ta ga irin gaggawar da suka tashi don su biya mishi bashi, cikin gaggawa suka tashi suka je suka biya mishi wannan bashi. Da suka je suka dawo suka ce manzo Allah mun biya, sai manzo Allah ya ce sai yanzu fata shi ta huce, yana can ba yana shan wuta. Waɗannan hadisai duk ko ma ka duba littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ahu na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, duk ya kawo su tare da ainihin bayani akan malaman da suka fitar da su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To bayan da muka ji sayyidina Umar ya yi nasiha dangane da bashi, sai kuma ya ce in talib ila Aisha ummul mu'minina, sai ya ce wa ɗan shi Abdullahi, ya kai Abdullahi ka tafi wurin Aisha uwar muminai, fa qul, in ka je ka ce yaqra'u alayki Umaru salama, Umar yana gaishe ki, Umar ya nemi ki sallama. Jama'a, ka'ida kenan dangane da sallama. An ba kuma ta ba hadisin da muka karanta wancan da ke bayani akan cewa Umar na zuwa ne wa ɗarshi nasiha. Da Umar ya je wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba zuwa ya ce a ce manzon Allah ana sallama ba, ba haka ake aladabin musulunci ba. Ka je ka ce wa yaro kai tafi ka ce ana sallama da wani, ba haka ake aladabin musulunci ba. Cewa za ka yi wani yana sallama da wani, sai ka faɗi sunanka. Haka har wasiƙa, wasiƙa wannan tsari da suka koya muku a Turanci, ku watsar musu da abinsu, tsari ne Yahudiya ce a cikin shi.
a fara sa adreshi, sa'annan a zo a yi surutan banza da wofi, sai can ƙarshe sai ka sa yof kaza kaza wani. Wannan tsari ne wanda yake na Yahudanci, na Kiristanci. Manzo Allah ya bada doka, ya yi tsari, ya kawo mana shari'a wadda mun wadatu daga bin wannan. In za ka yi wasiƙa tun farko bismillahirrahmanirrahim, sai ka sa daga wani zuwa wani. Haka manzo Allah yake, hadisi na cikin Sahihul Bukhari, daga wani zuwa wani. Manzo Allah in ya tashi rubuta wasiƙa haka yake, sai ya rubuta wa ainihin sarki Kisra, wato sarki Kaisar, sarkin Rumawa, sarkin kasar Italy, in baka fahimta ba. Sai aka rubuta mishi wasiƙa, ana buɗe wasiƙa sai aka ga daga Muhammadu bawan Allah kuma manzon Allah zuwa ga Kaisar sarkin Rumawa, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Sai fa da suka fara yi kuwa ayaga ayaga, tunda ya fara da sunan shi ayaga, dan ne zai fifita kanshi, to sunna manzon Allah kenan, su kuma arna ta su sunna ke can. A fara da address, formal ne ko informal ne ko wane ne, a'a rushe musu tsarin su, fara da irin yadda manzon Allah ya fara, shine formal, shine normal, shine accepted. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ka fara da wasiƙa ka bismillahirrahmanirrahim daga Muhammad zuwa Ahmad, bayan gaisuwa kai sallama da sauransu, shikenan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To haka wajen sallama, in ka je kofar gidan mutum kana son ainihin ai sallama da shi, ba zuwa za kai ka ce kai kira mini Malam Ali a gidan nan ba, a'a sai ka ce Umar yana sallama da Malam Ali, ka faɗi sunanka. Wannan zai karfafe shi ya san muhimmancin fitowar da zai yi. Amma kawai tafi ai sallama da wani ɗan fashi ne fa, ba je fa ya muke kona bi ba, da an ce ana sallama sai ya fita ta can bayan gida, sai an da an ce yana nan, sai kuma da a ce baya nan. Sai na kware da gaske khutbatul haja, ba so kake wasiƙa ka ta bukata ta biya wasiƙa ba, sai ka bismillahirrahmanirrahim innal hamdalillah, kana gama sannan wasiƙa daga wani zuwa wani, sannan sai ka ci gaba da jawabi men body men wane ne duk har nan kai sai kai insha Allah. Intalik ila Aisha, ka tafi wurin Aisha, fa kulka ce da ita yaqra'u alayki Umaru salama, Umaru yana gaishe ki. Ai kun san da muka karanta a can hadisin, haka ya cewa, sai ya cewa yaron shi Umar, ka je ka ce Umar yana neman izini, yana yi wa manzon Allah sallama a bashi izini ya shigo. Sai ya dawo sai ya ce ai bai ce komai ba, sai sake jin kadan sai koma sai ya ce ka ce Umar yana neman izini. To haka ake yi jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Gashi sai ya ce ka je ka ce wa Aisha uwar muminai, Umar na gaishe ta yana mata sallama, wala taqul amiral mu'minina, kar ka sake ka ce sarkin musulmi, kar ka ce sarkin muminai, kar ka je ka ce mata sarkin muminai yana gaishe ki, kar ka faɗa haka. Fa inni lastu al-yawma lil-mu'minina amiran, domin a yau ni ba ni ne sarkin muminai ba, dan mutuwa ta zo, mulki ya kare. Jama'a kun ji tawali'u, dan kar Aisha ta dauka za a yi mata sama da fadi. Wani dan fili ne ake nema a wurin ta wanda yake bai wuce kwanciyar mutum daya ba fa, shugaba ne na kasa kuma yake nema a wurin ta, in yanzu ne zuwa baya a kore ta a wulakanta ta, in ma an ce za a biya biya kafin a kawo gadiya duk an cinye, amma yanzu roƙon izini ne za a yi, dan fili ne inda yake son a kwantar da shi a rufe shi. Amma sai yace a je a ce yana gaishe ta Umar, ka a ce sarkin muminai, wa kul, bayan gaisuwa sai ka ce mata yasta'zinu Umar ibn al-Khattab, Umar ibn Khattab yana roƙon izini. Jama'a haka al'amarin musulmi yake tun farko, sai daga baya ne da jama'a suka zama khalafiyanci yayi nasara akan su, din yan bayo nasara akan su, shikenan sai bid'o'i suka zo. Duk malaman hadisin nan da kake jin sa isnadi, don Allah ba malamai bane, amma ka taɓa jin an ce haddathana shekhu kaza 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 kaza, faruwar su tawali'u ne kai, kaje an ce haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Abu Awana qala haddathana Husaini, ba alhaji ba malam ba shekhu ba kowa, duk kuma sun cancanta. To amma mu yanzu da za a yi riwaya isnadi, mutum da yake a gaya mai kan bi 10, alhaji sarkin malamai dan malikin malamai dan kaza kaza, duk sai a bata isnadi, kaga isnadi wajen shafi nawa. Amma su ba ruwansu Musa ɗan Ismail, haka Bukhari zai ce haddathana Musa ibn Ismail, malamin shi ne, amma ba zai ce haddathana Shaykhul Allama Al-Hafiz kaza kaza Musa ibn Ismaila Al-Waliy Ar-Rabbani Al-Tabib, ba zai faɗi wannan ha ya isar kawai. In da gaske ne ai sai babu buƙatar gaskiya, ba ta buƙatar ado, amma in ka ji ana ta jona jonan abubuwa, ciko ake son a yi,
kiko ne kai abubuwa malam sai fa dan mutum ya hadu da kai ya ce zanna Ahmad ai kace na'am shikenan alhamdulillah amma ka hau kumbura kamar kulliya kwana kai dan me ba a ce maka malam Ahmad ba to me babu lalle akai ka je aikin haji ai ba a ce mini alhaji ba sai ga ana ta musiba da mutum to malamai ma suka ce cewa alhajin da ake dai ba kyau sai suka faɗa yana nan cikin hajjatun nabi mutum a to Jabir ba shi ya ruwaito aikin haji ba ka taba jin an ce an alhaji Jabir shi ya ruwaito aikin hajjin annabi su kucin da guda alhaji Jabir ka taba ji Aisha ba ta ruwaito ba ita ma ta ruwaito ka taba jin an ce alhaji Aisha to shi kenan mas'ala ce mai sauki jama'a mas'ala ce mai amma ka je ka doctorate degree ka yi PhD sai an gamu da kai an ce sannu malam sai ka ce kai doctor za ka ce to doctor sai doctor doctor sai a ce doctor din dan a zauna lafiya Allah shi yadda mu ka ce ya fadin Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab yana roƙon izini an yi dufana ma a sahibaihi a rufe shi tare da abokan shi ba ma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a nan ɗakin Aisha aka rufe shi jama'a aka nemi ai sabani wani suka ce a koma da shi garin iyayen shi da kakannin shi Makka annabi kenan wani suka ce a rufe shi a Madina a makabartar Baqi'a sai Abubakar ya ce annabi ya gaya min ni da shi cewa su annabawa idda Allah ke sanya zan kabarin su nan yake daukar ransu dan haka kan gaban nan na Aisha da ainihin aka rufe da ya mutu a kai to sai aka cire wannan gado aka haka kabarin shi sai ainihin aka sa shi a wurin to ɗakin Aisha ne sai aka koma sai aka rufe ɗakin in ba bukata ta kama ba Aisha ba ta shiga ɗakin shi yasa Aisha har take alfahari da wannan tana cewa qudiban nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani والبيت بيتي والمكان مكاني take an dauki ran annabi ya rafi yana rungume a jikin hannayena take kai kowannan kadai ya ishe ni daraja ni ma na isa in yanzu ne ma bi hijabin Aisha ba cin yi shi ba ai ba ana jika ana sha ana tabarruki mala ma'ana manzo Allah ya mutu a rungume a hannun wance waye da sifa da ba ana taba jikinta ana neman tabarruki take to wannan daraja kadai ta ishe ni ma na isa take wal baitu baiti dakin da manzon Allah ya rasu daki na ne wal makanu makani wurin kwanciyar shi kuma inda yake kwanci a kabari wurin kwanciya ta ce don Allah Aisha bata samu daraja ba to dakin sayyidati na Aisha kenan ana nan sai Abubakar Siddiq sai ya rasu mahaifinta kenan sai aka saka shi ainihin kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yamma kadan kamar yadda na taba gaya muku akwai wani malami yace na daga cikin abin da yasa wai Bahaushe yake cewa Abubakar garba wai saboda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wato kabarin sayyidina Abubakar yana dan yamma da na annabi kadan haka dai wai in ya tabbata wai gharb ai gharba kabarin nabi sallallahu wato yamma da kabarin annabi to shi yasa wai duk Abubakar sai gaje an ce garba wai haka ne alafar da sihhatul qissa in magana ta tabbata abu ne a kasa Hausa aka fada mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan to sai ya rage wannan wuri akwai sauran tazarar da za a iya rufe kamar mutum biyu sai da tuna Aisha take in ta tashi shiga takan shiga babu wani hijabi da rigar ta shiminta ta tsakar gida amma daga sanda aka rufe sayyidina Umar dan Allah ka dubi mata masu kula da addini kaburka ne daya kabarin mijinta daya kabarin ubanta in ta tashi shiga sai kawai ta shiga da kayanta na gida yadda take tace amma tun daga sanda aka sa kabarin Umar in ta tashi za ta shiga sai ta sa hijabi kabari wannan sayyidina Aisha sayyidatuna Aisha sai ta sa hijabi saboda akwai kabarin abokin ubanta wanda yake har wannan bare ne gare ta jama'a mun gane wannan da ke ko to sayyidatuna Aisha kenan fa sallama Abdullahi dan Umar yaje ya sallama wasta'zana yaje ainihin ya roki izini thumma dakhala alaiha haka ake in aka yi assalamu alaikum ba sai a alkafira a fada gidan ba in aka yi assalamu alaikum sai a ce in shigo abinda aka ce maka sai ka aiki da shi in sun ce shigo ka shigo in sun ce koma koma in sun ce dakata dakata to haka da ya sallama sai ya nemi izini haka hadisi ya zo cikin sahihu Muslim wata rana manzo Allah na daka a zaune sai Jabiru ya fado daki haka sai manzo Allah ya ce ka koma ka yi sallama sannan ka nemi izini abinda aka baka ansa sai ka aiki da shi Jabiru yaro ne a cikin sahabbai ma'ana yaro karami in yayi kuskure ba ma kashi ba ai ba a irshad sai a koyar da shi a tarbiyantar da shi sai koma yayi sallama annabi ya amsa sallamar kaga abin kula kenan kada yaron ka dan ka gan shi dan karami sai sallama kuma sai kai shiru, matar ka katte sallama sai ka ainihin yi shiru, duk wannan girman kai ne daga shedan. Maza da yawa matansu in sun musu sallama ba su ansa, an ta same ka daka tai assalamu alaikum sai ka kuma wani bijimin sa sai ya ansa da hanci, to ba haka ake ba.
Sallama yadda ta bude bakinta ta yi, kai ma ka bude bakinka ka amsa, inda hali ka kara ta ce assalamu alaikum ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi.
Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko?
Amma karte sallama ka ki ansawa, don mata na kawo kukan irin wannan, sai ai ta koyar da mata abubuwa na sunna, mata kuma sai ai ta zagin su cewa ba su, amma da sun je makaranta sun jo abi an koya musu, in ta je ta aikata sai ya zama mijin shi kuma nawaqidul wudu'i ne shi kuma sai ya tawarara abubuwa, to ka ga ba ke samun matsala. Eh mata sai ce malam mun yi sallama ba sa ansawa, in mun yi sallama sai ce wai ai da ban ansa ba, ai mala'iku sun ansa. Kaji wani yayo kawai zai koma wani bangare na fikihu ne, wayo wai mala'iku sun ansa, wai ya ki ansa, ta ce me yasa baka ansa ba, ai mala'iku sun ansa. Ah, don haka ne ita ma ta fado dakin mana take mala'ikunta sun yi maka sallama, yasa ka amsa sallama an ce maka sallama ai. Shi shine ainihin sai sallama ya nemi izini, kuma da kala sa'annan sai shiga alaiha wurin Aisha, sai wajadaha qa'idatan tabki, sai ya samu Aisha a zaune ko a tsugune tana kuka. Fa qala, sai yace yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab as-salama, Umar dan Khattab yana ainihin yi miki sallama, saboda fadan sunan a haka bai rage darajar shi ba jama'a, don ita daraja in Allah ya baka, wallahi duk mutanen garin ku kada wanda yace maka malam ko alhaji ko shehi, daraja ta tabbata tunda Allah ya yarda. Kamar yadda mutanen Makka da aka zo rubuta sulhu aka ce hadha ma salaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Suhail ibn Amr, wannan shine sulhu ibn Amr, wannan shine sulhun da manzon Allah annabi Muhammad yayi sulhu da Suhail dan Amr wakilin Qurayshawan Makka. Sai suka miƙe Suhail yace bi yabar inda mun yadda kai rasulullahi ne ma yi jayya da kai. Manzo Allah yake ashara rasulullahi din, an rubuta musu Muhammadu dan Abdullahi wa kafa billahi shahida, yace duk in kun kafirce ba ku yadda ni manzon Allah bane, Allah ka dai shaida shi duk ta fita ku kuma yayi fa'isa. To shi yasa in Allah ya yarda kai shehi ne ko limami ne ko wane ne kai, ko da wani ya kiraye ka da izgilanci ya kiraye ka ko ba da izgilanci ba, amsa. Ka zo cewa yace sannu Ibrahim ko sannu Ahmad ko sannu Muhammad ko sannu Isa, ce yawwa, ko assalamu alaikum ya Ahmad, ka amsa mishi sallama, kar ka ki amsa wai dan bai ce ya Sheikh Ahmad. Mun fahimci wannan da kyau ko? Darajar tunda Allah ya baka a matsayinka na wani tana nan, wannan rashin sa ta asuna bai rage ta ba. Gashi dai da yaje ce Umar dan Khattab yana gaishe ki, yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab as-salama wa yasta'zinu an yudfana ma'a sahibaihi, yana roƙon arziki wurinki don Allah ku duba talakar shi ce fa, amma ba za a yi mata sama da fadi tunda haƙƙinta ne, filinta ne, ɗakinta ne. Yana gaishe ki, yana roƙon ki arziki, ki bashi izini a rufe shi tare da abokan shi Annabi da Abubakar, shi ya zama na uku. Fa qalat, sai Aisha tace kuntu uriduhu li nafsi, ba dai na tattalu wannan wuri ne dan ni da kaina, ya zanga kabarin ubana ga namijina ni kuma gani. Wala usurannahu bihi al-yawma ala nafsi, tace amma wallahi zan fifita shi a yau akan kaina, dan haka na ba da izini in ya mutu a zo a rufe shi. Falamma aqbala, to yanzu Abdullahi dan Umar ya je ya isar da sako, to gashi nan ka kaddara ya dawo wurin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar na kwance cikin jini yana dab da mutuwa. Kila sai aka ce da Umar hadha Abdullahi ibn Umar, ga Abdullahi dan Umar nan fa ya dawo, kad jaa ya dawo, qala rafa'uni, sai ce ku daga ni, a zahiri yana kwance kenan. Fa asnadahu rajulun ilayhi, sai wani mutum ya jingina Sayyidina Umar a jikin shi. Fa qala, sai ce mala baika, don Allah jama'a ku duba, ya ku sarakuna, ya ku yallaɓai, ya ku wani duba duk sarautarka, duk rawaninka, duk kyarbinka, duk sandarka, yau gashi wani talakanka ne yasa gwiwa ya dafe ka, duk kasaitarka in ka mutu fa baka isa kai wa kanka da kanka wanka ka sa wa kanka likafani ka wuce gaba a je a kai ka ainihin makabarta ba, sai dai in sarkin arna ne kai ka iya tsaci, arna ne suke kai kansu kabari da kansu, kaga an wuce gaba a nemi shi kida, zai kai kanshi kabari da kanshi.
zafi ne kuma wannan, amma duk farautar ka yallaɓai ne kai, kowa ne ne kai, ashe talaka ɗin nan yana da muhimmanci. Wannan bafade naka da zaka bashi ya zauna gashi nan kamar dindikwalo yayi baki kirin yayi maiko, wallahi kanka ka wulakanta baka sani ba, ka girmama shi saboda ba shi da yadda ainihin zai ya samu hanyar rayuwa, tunda Allah ya kaddara yana karkashin ka sai ta hanyar ka. Kullun yana nan zaman sallah ma fadawa suke a gaban sarakuna saboda girmama, sai ga yadda kaga zaman tahiya ta yi ƙarshe haka za ga ya zubar da kafafuwan shi a ƙasa. Amma sai ga ba shi da muhimmanci a wurin sarkin, yana mutuwa kuma shine zai dauki sarkin, na mutuwa shi zai dauki likafani a tafi dinkawa su je su haƙa wa sarkin kabari, su je su yi mishi wanka, su yi kaza. Ashe ka ga kai ba kowan kowa ba ne da za ka kyamace shi ko ka guje shi ko ka wulakanta shi, ka girmama shi. Shi ma sarki ta jama'a bai taɓa zama sarki ba sai da aka samu talaka, aka samu waɗannan fadawa. Don in ba kowa zai taurare shi shi ma ya zama sarki, ya zai mallaki wani? Babu. Yana da muhimmanci wannan dogarin da ka gani, wannan direba naka yana da muhimmanci, wannan baiwa, wannan mai maka yarintaka yana da muhimmanci, domin babu yadda za a yi kai ka ɗauki ƙwaryan niƙa ka tafi ka kai inji. Amma shi ko sai ya ɗauka, mewa ma ya girme ka, amma saboda muƙamin ba nashi bane sai ya ɗauka. Shi yasa wallahi ba ƙaramin wulaƙantar da kai bane ka wulaƙantar da waɗanda ke ƙarƙashin ikon ka. Allah ya kiyaye. Abdullahi dan Umar na zuwa sayyidina Umar, an jinginar da shi jikin wannan mutum. Fa qala, sai Umar ya ce, ma ladaika, wani labari ka taho da shi? Qala, sai ya ce, alladhi tuhibbu ya amira almu'minina, irin labarin da kake so shi nazo da shi ya sarkin mu'minai. Azinat, ta bada izini, ta yarda cewa a rufe ka a wurin ainihin kabarin abokanka. Qala alhamdulillah, sai sayyidina Umar ya ce alhamdulillah, ma'ana ba ma Imam al-Bukhari ya kulla babi, yace babin da ke bayani akan mutum ne burin ya mutu a harami Makka ko Madina ko Baitul Maqdis. Sai kawo hadisin Annabi Musa, yace Annabi Musa wata ran yana zaune a gidan shi, sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa a zo jaraba Annabi Musa. Annabi Musa sai shigo, sai mala'ikan mutuwa ya shigo da siffan mutum, ya shigo gida ba sallama, ya tunkaro Annabi Musa gadangadan. Annabi Musa ta yake kawai wani kato ne, sai ya kwashe shi da mari, sai ido guda ɗaya sai ya fita. Mala'ika ya koma wurin Allah ya ce, ya Allah, ka aike ni zuwa wurin bawan da baya son mutuwa. Ba tatsuniya ba ne, wannan hadisi ne, gangaren hadisi sahihi daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazila ne suka soki wannan hadisi, cewa ya rushe ba a ce wai Annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa. Ai, bai zo da siffan mala'ikan mutuwa ba, ya zo da siffan mutum ne kamar kai yanzu, kai ka ga wani kato ya taho gadangadan, baka san me alakarka da shi ba, ashe kanin uban matarka ne. Sai da ka kwashe shi da mali tukuna aka kai police station, ba kai zaka je ka yi beli ba kuma? A to, ka gani, sai a ce ka mari kanin uban matarka, a wani kato kamara, daga baya ne ya bayyana al'amari ga yadda ake. To, haka al'amari ya bayyana ga Annabi Musa, ya kwashe shi da mari, ido ɗaya ya fita, sai ya ce, ya Allah, ka tura ni wurin bawan da baya son mutuwa, ga shi har ya mare ni ya fitan min da ido. Sai Allah ya mayar mishi da idon shi, sai ya ce, ka je ka ce wa Musa, tun da rayuwa yake so, ya ɗauki tafukan hannayen shi ya aza, ya ɗora su a bayan bijiminsa, duk gashi ɗaya da ya dace a bayan shi zai tsawon shekaru gwargwadon haka, gwargwadon yawan gashin da ya dafa na bijimin sa da tafukan shi guda biyu, to zai rayu a duniya haka, dubu kaza ne ko miliyan kaza, gwargwadon da yawan wannan gashi. Da mala'ika ya dawo, to sai ya dawo da surar da Annabi Musa ya fahimci ashe mala'ikan mutuwa ne. Sai ce, to kuma ka je ka gaya wa Allah, ka tambayi Allah, bayan na yi waɗannan shekaru billions ko millions da na dafa gwargwadon su da aka bani, sai ne aka ce, ah, sai mutuwa? Sai ce, to tunda haka ne ma mutuwar ta zo yanzu mana. Ashe ajalin shi ne yazo, amma sai aka fara mishi da jarabawa tukuna, kamar kai dan secondary ne za ka yi GCE, sai a fara maka da mock. Ina ma'anan mock? Mockery, ma'ana kamar shagantakar GCE ce ma ake maka, kamar wani habarci, kamar gatse ne ake maka, gangaren jarabawa na nan gaban ka. Mun fahimci wannan? To, haka sai aka fara mishi da jarabawa. Da aka dan yi jarabawa din nan, sai ya zama jarabawar ba abin da ta haifar. To, me ya biyo baya? Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce, a to tun da haka ne mutuwar ta zo yanzu mana. Sai ya ce, amma ya Allah, a saurare ni in dan shiga cikin Baitul Maqdis, ko da daidai da jifan dutse ne, gargwadon a jefa dutse in na shiga garin, sai a ɗauki raina. shikenan sai Allah ya saurare shi ya tafi, ma'ana duk yana cikin ajalin shi ne, shi yasa aka saurara mishi din, ko kuma Allah madaukakin sarki cikin rahmaniyar shi ya ainihin ƙara mishi saboda wannan addu'a da ya, kamar yadda muka taɓa bayani a cikin darasin aqida cewa ba abin da ke ƙara tsawon kwana sai ainihin addu'a. Hadisi ne ya zo cikin sahihul bukhari da sauran littafai, ma'ana addu'a tana iya, to shi ma roƙo yayi shine aka dan ƙara jinkirta mishi, yana shiga kuwa daidai wani tudun yashi sai ya faɗi sai ya mutu. Shine sai manzo Allah yake da a wurin nake ba na nuna muku inda kabarin yake, yana nan gefen hanya a wani tudun yashi ja sallallahu alaihi wasallam. Ashahidu abin dubai anan shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ainihin roki Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mishi wannan wannan lokaci, kuma ya ji ainihin hayya rasu a daidai wannan wuri a inda ya roƙa din shine Baitul Maqdis. Daga nan sai malamai suka ce babu laifi kai addu'a cewa ni kuwa Allah ya kai ni Madina mutu a can, ko Allah ya kai ni Makka mutu a can, ko Allah ya kai ni Baitul Maqdis mutu a can. Aka ce babu laifi akan haka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To shine Sayyidina Umar shi ma nan yayi burin ya kwanta tare da waɗannan manyan mutane, dan Allah aka ce ga kabarin Annabi ga na Abubakar kai ne na uku, ai al'amari ya gyaru gare ka. To haka al'amarin ya faru, shine Sayyidina Umar yace alhamdulillah ma kana min shay'in ahamma ilayya min zalika. Sayyidina Umar yace dama a yanzu babu abin da yafi muhimmanci a wuri na irin wannan mas'alar, fa idza ana qadaitu to bari ku ji adalci. Sai yace didda haka dai idan na cika raina ya fita, fahmiluni ku dauki gawata summa sallim, in kuka dauki gawata in aka je kai Abdullahi dan Umar ka je ka tsaya kai wa Aisha sallama, a ɗauko gawar Umar a zo da ita kuma kofar ɗakin Aisha duk da haka, sai ka ce faqul ka ce da ita yasta'zinu Umar ibn al-Khattabi, Umar dan Khattabi fa yana roƙon izini akan ki yadda a rufe shi a inda gurbin ɗakin ke rage din nan, dan kar a can ta ɗauka cewa yana da rai ne shine tai kara yanzu in na mutu, ai kuma kara ta ƙare ko, a tafi da gawata a tsaya kofar ɗakin ta. Fa in aznat li fa adkhiluni, in ta bada izini ku shiga da ni ku yi min kabari a wurin. Wa in raddatni, in ta ce bata yadda ba rudduni ila maqabiril muslimina, ku koma ku rufe ni a makabartun musulmi, duk inda ake rufe musulmi ku je ku rufe ni, ni ma ɗaya ne daga cikin su. Ba a hada makabartan musulmi da ta mushrikai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, haka shari'a ta ce. Matukar aka ce makabarta ta musulmi to musulmi kadai, makabarta ta arna to arna kadai, amma ba a hadawa jama'a. To duk wanda hukuncin kafirci ya hau kan shi fa ba a hada makabarta tare da shi, wani yayi ridda wani kafiri ne wani arne ne, shi yasa ku rinka sanin abin da bakin ku yake faɗi, kar ku rinka faɗin zantutuka kuma ku zo ku ne kanku tufka da warwara. Duk wanda sunan kafirci ya hau kan shi, sunan musulunci ya sauka daga kan shi, kafirci ya hau kan shi, bai halatta a kai shi makabartar musulmi ba. Wa ja'at ummul mu'minin Hafsa, sai kuma Hafsa uwar mu'minai yar Umar kenan sai ta zo, wan nisa'u tasiru ma'aha, mata suna biye da ita. falamma ra'aynaha kunna, wannan sahabi yace yayin da muka ganta sai muka miƙe tsaye. Fa wala jat alaihi, sai ta shiga inda ainihin wato kabarin inda Sayyidina Umar yake. Anan ya dan takaita mana labarin ne da ya fara kawo maganar ainihin wato kai Umar zuwa ga makabartar, don har yanzu bai rasu ba tukuna, amma ya gaggauto mana da labarin ne. Shine yace a lokacin da ainihin muka ganta sai muka miƙe. Fa wala jat alaihi, sai ta shiga wurin inda mahaifinta yake. Fa bakat indahu sa'atan, sai ta dan dau lokaci tana kuka, kukan mutuwa haramun ne indai an kai ga zubda hawaye, ko an kai ga ihu, ko an kai a yaga zani, ko a zuba kura aka, ko makamancin haka, ko anan an shiga uku an lalace da makamancin haka. Wannan al'ada ce ta jahiliya, wanda kuma duk aka yi wa wannan kukan mutuwa Allah zai mishi azaba tun daga kabari har lahira. Shi yasa an ka san danginka suna kukan mutuwa, to ya zama cikin nasiharka cewa tabbas kar wanda ya sake maka kukan mutuwa, duk wanda ya tuba ka bashi. Haka ainihin Abu Musa al-Ash'ari sai ya faɗi sai ya doguwar suma, sai wata ƴar uwa tashi ta sa hannu a ka, sai ta kuka mun shiga uku mun lalace, wani ya mutu, wani ya mutu, kuma wani babban yaya kaza kaza kaza, kuka irin na mata. Ashe doguwar suma ya sai ya farfado sai ya ce ke ce na ji kina faɗan kaza kaza, ta ce eh, ya ce wallahi duk abin da kika faɗa ɗin nan sai in ji ana ce mini kai ma haka. In kika ce kin shiga uku kin lalace, sai a nuna ni nima sai a ce kai ma ka shiga uku ka lalace. shi yasa kukan mutuwa ba kyau al'ada maguzanci ce, amma zubda hawaye kadai da sharɗune da ake wannan babu ne fi innama hiya rahmatun yaj'aluha Allahu fi qulubi man sha'a aw man yasha'u min ibadihi. Rahma ce tausayi ne wannan Allah yake sawa a zuciyar wanda yaso daga cikin bayin shi. Wani wata khurafa, wata bankaura dake yawo a nan kasashen mu, wai ana cewa in dai hawayen ya diga kasa, a'a wannan babu laifi, ko ya diga kasa kukan aka hana, da amma dan hawayen ya diga kasa babu laifi, amma kuka, ihu da birgima da makamantan haka, domin waɗannan duk al'adu ne na jahiliya jama'a. A jahiliya har bikin kuka ake, idan babanka ya mutu sai mu je duk mu abokanka sai mu haɗu ni maka bikin kuka mu kamar goma, mu ma haka haka za a rinka biyan bashin biki wannan uban shi ya mutu, a je a taru a taya shi biki. Zaka ga samari sun taho lafiya lau, ko mata sun taho lafiya lau, suna zuwa kofar gidan da aka yi mutuwa sai ta yi ihu sai ta faɗi ta zo biyan bashin bikin da ta ci. To duk waɗannan al'adu ne na jahiliya. Haka ainihin shi kanshi asalin umarni da kukan mutuwa din yana cikin jahiliya. Waƙoƙinsu na jahiliya, mawaƙi yake cewa idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljaba ya umma ma abadi. Wai matar shi ce yake cewa to ya umma ma abadi, dan ki nuna soyayya, idan na mutu sai ki ainihin yi mini kuka yadda ya kamata, gargadon daraja ta a wurin ki, ki mini kuka sosai. Sannan wa shaqqi alayya aljaba, duk kiyayya ga wuyan rigarki da aljihunki, duk kikire kiyayya ga. Kaga mata biyu babu, shi ya kwanta ya mutu, kuma ta tayi yage rigunanta, kuma ba ta da mai mata. To wannan duk jahiliya ce jama'a. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine sai ainihin Sayyidatu na Hafsa ta fashe da kuka, don Allah yanzu irin wannan uban ba za a yi mishi kuka ba. Kina ɗakin miji ya je ya zauna da ke miki nasiha, Allah ya ce, Annabi ya ce ki haƙuri ka baka ba, sai kika rasa irin shi. Amma uban da zai fitine ki, to ke me kika tara? Har yanzu ke baki tara 'yan kudin da baki kani ni da uwaki maka ba? Yake irin wannan in ya mutu ba fitinanne ne ya mutu ba kin huta? Amma in ya zama uba ne wanda zai je miki nasiha, yana baki haƙuri, mu ji nasiha Sayyidina Umar manaran nan me yake wa ƴar? Yake duk abin da kike so ki tambaye ni ubanki, amma kake natsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A Sayyidina Umar din nan ba miloniya bane, dan kolu ne, kolu yake kasawa. Dukkanin su jama'a suna da kuɗi waɗannan sahabban, amma saboda ƙarfin imanin su ya kai Sayyidina Abubakar dukiyar shi gaba ɗaya ya wawa shi, bayan manzon Allah yake ayi musulunci da ita. Abubakar dai a Umar da yazo sai aka ce a raba, saboda kowa akwai gwargwadon ƙarfin imanin shi. Sayyidina Abubakar babban mai kuɗi ne, amma jiya ka ji sai koma ya zan dillali. Sannan Sayyidina Umar sai koma yana kasa kayan koli, tandun kwalli da mazargaji da abubuwa haka yake kasawa. Amma duk da haka, duk da babu ɗin nan, sai ya ce gwamnati tambaye shi da ta matsa mijinta, shin a matsayinka na dattijo da kake da ɗaya a gidan miji ko biyu ko uku, tsakaninka da Allah ka taɓa zuwa ka yi mata nasiha? Tsakaninka da Allah ta taɓa zuwa za ta gaishe ka, ka zaunar da ita, kai mata nasiha, ta yi haƙuri, ta zauna ta bi mijinta? Abin da ake so kenan jama'a. Faɗa dai da mutuwar aure babu irin wanda ba a yi ba a ƙasar Hausa. Wata matar saboda kishi, saboda dambe, wata ta kashe mijinta, wata ta ƙone mijinta, wata ta yi mijinta asiri, babu irin abubuwan da ba a yi ba. Rikici kuma a kotu babu irin wanda bai je kotu ba a ƙasar Hausa. To dukkan rikici ko zakaru in suka zaɗa suka zaɗa ba, ko ma suke suna haƙi ba? Ya kamata mu ma yanzu a ce an shiga halin haƙi ɗin a fara tunanin ya za a zauna lafiya kuma. Amma faɗa ya yi wa jama'a, ka je kotuna ka gani, shin Hausawa ne kaɗai suke da mata? Ka je kotu ka ga in ya muri da matar shi ana rikici akan omo, amma aure nawa ne ya mutu akan omo da ashana da sabulu da lagwani? Duk abubuwan banza ga suna, su ne za su kashe aure. Amma aure nawa ne ya mutu saboda baya yin sallah? Baya yin sallah, an yi nasihar duniya ya ƙi, ta je ta kai ƙara. Aure nawa ya mutu saboda shi maciyin haramun ne, yana ɗibo haram yana kawo mata? Idan mijin ke ci da ke da haramun, ko kin yi addu'a Allah ba zai karɓa ba? Idan ubanka ya ci da kai haramun, ko kai addu'a Allah ba zai karɓa ba? Hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muddu yadayhi, gashi nan uban shi ya ci da shi haramun, ya zo yana ɗaga hannu yana addu'a, Allahumma Allahumma, ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, shi da kanshi yanzu haramun yake ci, haramun yake sha, ya zama mai gidan kanshi. Sannan wa ghuzziya bil haram, tun yana karami haramun aka ciyar da shi. Sai manzo Allah yake mamaki, anna yustajabu lahu, yayi tura ya ma za a amsa wannan addu'a?
maganar ma a fara
cewa za a amsa, ma'ana ba ta taso ba, ana mamaki kai ma me ya kai ka addu'a ma, ana mamaki wani zangayi ya kai ka kai addu'a, kai kai ai bai kamata ma kai addu'a ba. To ya kamata ki duba, kin taba mijinki nasiha, nasihan nan ba cikin fada ba, ba zuwa zaki ki tsaye ba ko ka bai a nemo mana haramun, ba haka ake yin nasiha ba, kwantar da murya ake a yanayi a lokaci da ya dace. Mai gida a rinka dan yin ana taka tsantsan ana samo mana abubuwan da suke halal, saboda za mu iya hakura da irin yunwan nan ta duniya, amma yunwan lahira ba mu iya hakura da ita. Haka matan salaf suke musu nasiha, matan mutanen Madina, ke kin taba yin haka? Ko kuwa sallah za ta zo ki ce to ni dai kam ko dai a kawo ko kuma dama in tafi gidan ubana, gidan ubanki ma yankin je babu, babu gidan uban da yake da atamfar sallah yanzu ko shar da sallah ko duk hakuri ake yi. Saboda haka ki yi hakuri da gidan mijinki, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shine sai sayyidina shine yake ba mu labari, yace ainihin wasta'zanar rijal, sai aka wa maza izini akan ainihin wato cewa su tashi su fita, saboda ga wannan mata yar gidan Umar ta shigo da ita da jama'ata. Fa wala jad dakhilan lahum, sai ta ainihin shigo, ta ainihin wato same su, ma'ana lokacin da ta shigo mazan ba su gama fita ba, shine ainihin sai ta shigo da ita da jama'ar da mata da ke tare da ita. Fasami ina buka'aha min ad-dakhili, a amru dan maimun da ke ba mu labari yace tunda mu mai riga mun fita sai muka jiyo kukanta daga cikin ɗakin da sayyidina Umar yake. Faƙalu, sai su waɗannan jama'a da suka rage tare da Umar da kuma sauran mata da suka zo da Hafsa, sai suka ce ausiya amiral mu'minina, ran sarki ya daɗe, sarkin mu'minai ka yi wasiya. Wato dangane da wasiya jama'a, wasiya na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya farlanta su a cikin Alƙur'ani, manzon Allah ya tabbatar da farlancin su a cikin sunna. Lallai ne wasiyan nan bashi ake binka ko wani abun alkhairi ne za ka yi ko wata bid'a kake tsoro, wajibi ne kai wasiya. Imam An-Nawawi ya ce musamman ma zamuna na baya-baya din nan da bid'a ta cika yawa. Imam An-Nawawi ya wannan magana a cikin Al-Azkar yau kamar shekara 800 da suka wuce jama'a, ya ce bid'a ta yawa a wannan lokacin. To yanzu fa kaga bid'a ta ƙara yawa, don haka waɗannan irin bid'o'i kasan ana yi in an yi mutuwa, sai ka zaunar da danginka duk sai ka yi musu wasiya akan cewa baka yadda musu, baka lamince musu ai waɗannan bidiyoyin ba. Jama'a aikin fa sai an yi tsayin daka. Sa'id ibn al-Musayyib kwanciya yayin da lafiya sai ya suma, yana suma sai suka juya shi, sai suka fuskantar da shi ya kalli al-qibla, ya kalli gabas, da ya farfado shi kenan sai ya juya, ya ce waye ya juya ne, sai ya dubi wani malami yana wurin, sai ya ce yanzu haka kai ne, yace ku juyar da ni. Aka ce ai an dan juya ka ne, ka samu tabarrukin kibla, yace a shi mamaci ba musulmi bane, mamaci musulmi ne, hadisi da yazo akan haka bashi da asali, cewa mutum yazo zai mutu kun ga yana cikin magagin mutuwa ku juya shi ya kalli gabas, hadisin da yazo akan haka babu asali, gabas ai ya kalli gabas tunda da yayi sallah yana da ran shi da lafiyar shi. To yanzu da yazo mutuwa tunda dai ba sallah sai ba, dalili aka samu ba, dalilin da aka samu bai inganta ba, don haka bai halatta ba. Kuma da lafiya ya shigo gargaran mutuwa a ce a samu wani alaran mai tsaya yana karanta mishi Yasin, duk ba abubuwa ne da suka halatta ba jama'a. Abinda ake so shine cika da kalimatu taqwa, kalimar la ilaha illallah, in ya cika da ita bukata ta biya, Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To aka ce Umar yayi wasiya, istakhlif, ka dora khalifa a bayanka, a samu wanda zai maye wannan kujera taka. Sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda, kala sai ya ce ma ajidu ahqqa bihadha al-amri min ha'ula'in nafari, yace wannan al'amari na halifanci babu waɗanda nake ganin sun dace da yin shi sai waɗannan jama'a awir rahat ko waɗannan tawaga allazina tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa anhum rabi. Sayyidina Umar yace ni ina ganin ba mutanen da suka dace da a zaɓi halifa a cikin su sai mutanen da manzon Allah ya rasu akan ya yarda da su, ya amince da su. Fasan ma sai ya kira Aliyan, sayyidina Ali, manzon Allah ya kwanta ya mutu akan ya yarda da sayyidina Ali, don haka duk wanda ya zage sayyidina Ali to ya zaga wa manzon Allah yardajjen shi, manzon Allah ya yarda da shi. In ka sake ka zage sayyidina Ali saboda kai ne nasibi, saboda akwai nawasib, nawasib su kuma wasu mutane ne da ba sa son ƴan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka sun ƴan shi'a su kuma da ba sa son da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama,
da waɗannan da waɗancan dukkanin su batattu ne a shar'ance, hakanan a hankalce. Sai ainihin sayyidina Umar sai ya kira sayyidina Ali, yace sayyidina Ali manzon Allah ya rasu akan ya amince da shi. Wa Uthmana, hakanan Uthman bin Nuraini, wanda ya aure ƴaƴa biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daban-daban, wannan ta rasu aka ƙara mishi, ta sake rasuwa, manzon Allah yace da ta uku da mun ƙara maka. Manzon Allah ya amince da sayyidina Uthman. Wa Zubaira, da ainihin Az-Zubair ibn al-Awwam, wanda yake mijin Asma'u ƴar Abubakar, sarkin sayyidina Abubakar, wanda yake yana ɗaya daga cikin hurrasu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu gadin manzon Allah a lokacin da Allah ya bai saukar da aya wadda ya lamuncewa annabi tsaro ba. Zubair na daga cikin mutanen da ke gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wata rana manzon Allah sai ya ji shiru, bai ji motsin kowa ya zo gadi ba. Manzo Allah ya ce, yau kuma ba wanda ya zo gadi na daren nan. Sai Zubair ya ce, ya manzo Allah, kai kwance ka, ina nan na gara takobi na. Manzo Allah ya ce, inna li kulli nabiyyin hawari, dukkan annabi yana da wani wanda yake ji da shi. Ya ce, nawa da nake ji da shi shine Az-Zubair dan Awwam, shine wannan ainihin Zubair kenan. To manzo Allah ya mutu akan ya yarda da shi, Allah ya ƙara mishi yarda. Wa Talhata, da Talhatu dan Ubaydillah, wanda Ibn Majah ya rawaito hadisin shi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tarin ya ganshi akan hanya, yace in kuna son ku ga mutumin da ya gama wa Allah duk aikin da Allah ya sa shi, to ku kalli wannan. Yace gashi nan dan aljanna ne amma yana yawo a bayan kasa. Hadisi ne sahihi da Allah yace, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi, daga cikin mu'mini akwai mazajin da suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi wa Allah. Wa minhum man qada nahbahu, daga cikin su akwai wanda yake ya ainihin wato gama duk aikin da aka sa shi, duk bukatar da Allah yake da shi a kanta, Allah ya gama biya wa Allah. Sai manzo Allah yace, wannan Talhatu yana ɗaya daga ciki. Wa minhum man yantazir, daga ciki kuma akwai wadanda su kuma ainihin ina nan ya saura, yana sauraron har yanzu zai karasa abin da ake nema daga gare shi. To Talhatu ya gama wa Allah duk abin da Allah madaukakin sarki yake so dangane da shi. Sannan manzo Allah yace, dan aljanna ne yake yawo a bayan kasa. Wa Sa'adan, da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas, wanda yake shine ainihin komanda na sayyidina Umar a kasar Farisa. Wa Abdurrahman ibn A'ad, wa Abdurrahman, da kuma Abdurrahman ibn Auf, dama waɗannan suna daga cikin waɗannan mutane lissafin guda goma ɗin aljanna. To sai sayyidina Umar yace, a cikin su waɗanda manzon Allah ya mutu ya amince da su, ba wai su kenan ba, amma waɗannan ne suka fi dacewa da khalifanci, sayyidina Ali, Uthman, Zubairu, Talha, Sa'ad, sai Abdurrahman, su shida. Wa qala, sai shi sayyidina Umar yace, yashhadukum Abdullah ibn Umar, amma dana Abdullah dan Umar zai halarci wurin zaman majalisar da za a yi domin zaben khalifa. Amma wa laysa lahu min al-amri shay'un, cikin al'amarin zai da rabo ba khalifanci, ka a zabe shi, amma dai ina son za a yi zaben ya zan yana wurin. Ka hay'ati ta'ziyati lahu, kamar sayyidina Umar yana bawa Abdullah hakuri ne, cewa kai kam an girmama ka a matsayin ubanka ne sarki, amma fa babu farauta a kanka, al'amarin sai dai ka halarta kawai, an girmama ka amma kai hakuri, ba ka da rabo a cikinta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Akwai wata riwaya ta ainihin wannan hadisi a cikin nan Sahihul Bukhari, wani mutum sai ya ce wa sayyidina Umar, ranka ya daɗe, ai babu wanda ya cancanta da ya karɓi halifancin nan bayan kai sai ɗanka Abdullahi. Sayyidina Umar ya harare shi ya ce, kai wannan kalma baka faɗe ta don Allah ba, kana da manufa, akwai abin da kake nema, ba don Allah kai ba. Ya ce Abdullahi da bai iya sakin mace ba shine za a ɗauki halifancin musulmi a bashi? Abdullahi ibn Umar ya taɓa sakin matar shi tana haila? Don Allah, mutumin da ya saki matar shi tana haila, yaushe san fiqhun da za a ce za a ɗora shi zama khalifa? To sayyidina Umar, kaga adalci kenan. Yanzu kai da kake sarki ko kake dagaci ko hakimi ko mai anguwa, kowace irin sarauta ko mukami, shin akwai tunani a cikin kwakwalwarka cewa ɗan da zai gaje ka ko ka karantar da ɗayanka addini yadda sun kware, yadda za su shugabanci mutane akan adalci? Tukuna ma kai ka san addinin, tukuna kai da ake tunanin za a gada? Kaga inda matsalar ta faro, don haka sai take karewa a karkace. Sai a ce wani shine yarima, shine mai jiran gado, amma sai ka same shi bai san komai ba a cikin addinin Allah. Jama'a,
to yaushe ne al'amari zai gyaru in ya zama mutanen da ke shugabancin mutane ba su san addini ba? Addini shine abu mafi girma, ba shi cikin sharadi sai ka san ainihin turanci, sai ka san kaza. Mutanen da zaka mallaka ba turancin suke ainihin ji ba, ba turawa ba ne su, amma musulmi ne, addini suka tasa gaba, lallai zan ka san addinin, dan in ba haka ba lallai sai ka zalunce su. To sayyidina Abdullahi dan Umar ainihin wato Umar ya bashi hakuri cewa ba shi da rabo a cikin komai. Fa in asabatil imratu sa'adan fa huwa zaka, yace idan wannan halifanci ya kai ga Sa'ad, Sa'ad dan Abi Waqqas ya samu ainihin wato halifanci, yace to al'amarin ya dace yayi armashi. Wa illa in kuwa har Sa'ad bai samu ba, falyasta'in bihi ayyukum ma umira, duk wanda ainihin wato ya zama shine khalifa, in dai Sa'ad bai samu ba, to lallai ya sanya Sa'ad daga cikin mutanen da za su rinka taimakon shi domin gudanar da harkar mulki. Fa inni lam a'zilhu an ajizin, domin ban cire shi daga gwamna saboda ya gaza ba, wala khiyana ba, kuma dan yayi sama da fadi ba, bai ci kudin gwamnati ba. Wato Sa'ad ibn Abi Waqqas da ya je ya dawo daga jihadi, sai kuma Umar sai ya bashi political appointment, wato sai aka nada shi a matsayin kantoma, sai tafi shine kamar gwamna a kasar ainihin Kufa ta Iraq. Yana gwamna din nan, sai mutane masu annaninanci suka hada gulma, suka ce a yi sharri a je a gaya Umar game da Sa'ad. Sai aka kawo karar Sa'ad wurin Umar cewa gwamnan mu Sa'ad matsoraci ne, baya zuwa jihadi, sannan azzalimi ne, baya ainihin raba daidai a tsakaninmu, yana zaluntar mu, sannan bai iya sallah ba. Sa'ad ya ce duk wannan zagi da aka yi ba wanda ya min zafi, irin a ce wai ni Sa'ad dan birni dan Madina wai ban iya sallah ba, wai kuma wai ba kauye ke fadin haka mutumin Kufa, ya ce wannan magana Allah wa daranta ta min zafi, ma'ana yaushe mutumin kauye ya ce ya fi dan birni iya sallah. Da kuka je kaga inda sallah ke cin wuya a kauye malam, limamin kauyen ka samu sai kaga cewa jahilin birni in ba sa'a akai al'amari ba sai ga yafi shi fahimta abubuwa. Jama'a mun gane wannan da kyau. To Sa'ad ibn Abi Waqqas sai sayyidina Umar ya ce to ya dawo gida, sai aka nada Ammar ya je ya zauna ɗan kwanaki ya rike wannan kujera kafin a gama rikici. Sai sayyidina Umar sai ya nada committee, duk sa'an da kake kai babba ne kar ka sake kana sauraron gulmar maki, inda haka ba wallahi sai ka waye gari ka zan babban banza. Kai ne sarki, kai ne liman, kai ne shugaban kungiya, kai ne shugaban malamai, wannan yazo ya tsuguna alagafata malam kaza kaza, wannan yazo ranka ya dade kaza kaza, kai kuma ka dauki mataki baka bincike ba, wallahi za ka yi nadama, a inda nadama ba za ta yi amfani ba. Shi yasa ka yi bincike, in kai binciken nan za ka iya gano matsalar, sannan kuma ka bi dokar Allah da Allah ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ya ce wani fasiki, wani mutumin banza, in ya zo muku da labari, ma'ana duk mutumin da ya zo da labarin banza mai tada hankali shi ma ya zama mutumin banza kenan. Me zai fidda wannan suna daga kanshi? Sai in magana ta tabbata daidai ce, in ba daidai ba ce fa ya zama hammazin masha'in binami, mai yawo da annamimanci kenan. To sayyidina Umar sai ya kafa kwamitin bincike, sai aka tafi Kufa, sai aka tasa tsohon gwamna a gaba, sai aje wannan masallaci sai ayi sallah azhar misali, maka idan da sallar la'asar sai shugaban kwamitin Umar sai ya mike yace jama'a, bayan gaisuwar sarkin muminai, wannan dai kun ganshi tsohon gwamnan ku ne wanda aka samu tangarda tsakanin ku da shi, shine muke son mu ji me za ku ce game da shi. Jama'a sai su yabo na alkhairi, su faɗi alheri game da Sa'ad. Duk haka aka yi ta kewayawa, aje nan ayi sallar la'asar, aje nan ayi magriba, can sai aka je wani masallaci, ashe daga nan guntsugulin ya fito. Sai wani dattijo ya tashi, sunan shi Abu Sa'ada, baban Sa'adatu, ya ce to mu kam tunda an gama mu da Allah, mu za mu faɗi gaskiya, ka san munafiki akwai zalaqatul lisan, akwai zaƙin harshe, mu kam tunda dai an ce dan Allah mu za mu faɗi gaskiya, wato kaga waɗancan ba su faɗi gaskiya ba kenan. Yace Sa'ad dai gwamnan nan namu matsoraci ne, bai zuwa jihadi, tura ƴaƴan jama'a yake a kashe su, sannan kuma baya raba daidai a tsakaninmu, yana zaluntar mu, sannan kuma bai iya sallah ba. Sai Sa'ad ya ji ashe daga nan ne magana ta fito, ashe wannan tsohon ne ya kaga waɗannan zantuka, sai ya yada su a jama'a. Wallahi jama'a, mutum ɗaya sai ya kirkiri magana,
sai baza ta sai ta kewaye gari duk inda kaje sai ka ji magana sai ka ce to ai magana ta kewaye ai wannan magana da ba gaskiya bace an ji ta tijin jiko an ji ta cikin zariya an ji ta mujiya sabon gari an ji ta kasuwa ina an ji ta ai abin gaskiya munafiki yana da ainihin wato aiki irin aikin shedan yada al'amura na banza da kuma koye al'amuran alkhairi misalin shi misalin kuda haka dauki misalin kuda ka gani duk yayin da ka zuba manyan kaya masu mutunci kasa turare ka kafa hula da tabarau duk alheri ka kawo kasa da takalmi mai tsada zaka ga kuda ba zai bi ka ba saboda shi masharranci ne kuma shi bai ga sharrin da zai nuna jama'a ba kana cikin tafiyan nan ka taka kashi a karkashin takalmin sai ga yana ta bin kai ne ta maka ihu yana ta guda jama'a ku gani ku gani ku gani duk wannan adam da ya ta sama gafa kasa fa yana nuna jama'a wai akwai kashi a kasa fa ba wani abin sha'awa kaga nifaka kenan duk alherin can bai nuna jama'a a gani ba bai ce jama'a a shinshina ba to haka munafiki yake wannan dattijo munafiki haka ya nike jama'a ya faɗi waɗannan zantuka sa'adu sai abin yayi mai zafi to kuma sa'adu wali ne da ya addu'a yanzu nan take shiga mujabud da'awa ne ranar da aka yakin Uhud yace sai na hadu da manzon Allah sai nace ya manzon Allah ka sa Allah ya rinka karban addu'a ta sai manzon Allah yace ka rinka cin halal kun ga an sake dawowa irin na dazu sai ka ci halal in ba haka ba ka kwana wurdi ba ko kanka ba za ta wuce ba balle ta je saman bakwai ka ci haramun ka kuma yana daga cikin nau'in cin haram neman kudin ka da kake zama ba zuwa kai ka koya a shar'ance ba da ka kawo kai alkafira ka shiga kasuwa me haram me halal na kasuwa baka sani ba kawai kai dai ka je da haka kake kasuwanci sannan yana daga nau'in inda haramun ke shigowa ya zama kana harkar kasuwancin ka gaskiyar ka faɗa amma kane kana hada da rantsuwa hajiya ai wannan kwalin omo wallahi tallahi ni kaina naira 30 na saye shi kuma wallahi ba saya 35 ba bazan sayar ba me na rantsuwa omo dai kudin shi 35 ne shikenan saye ko bai amma a tsaya ana magana ana rantsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace rantsuwa a harkar kasuwanci tana kwashe wa ainihin albarka kasuwar albarka kasuwanci sai kai ta tara kudin sai ka rasa ina suka yi to saboda haka sai ka kula yadda kake samun abincinka ke shigowa domin da an ce haramun galibi mutane sai su fara tunanin sojoji yan sanda masu mulki ba suka ba kai kanka duk sanda aka ce dokar Allah ka za fara gwada ta akan kan ta ci ka kai murma zaka gyara Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sayyidina Umar kamar yadda ainihin wato muka ji sai ya ainihin yi waɗannan wasiyoyi to afwan Sa'ad ibn Abi Waqqas sai ya ainihin nike ya ji zafin waɗannan sharri guda uku sai ya ce ya Allah wannan bawa naka in har ya nike ne dan riya a ganshi a ji shi a bada labarin shi a ce ai ya taba mukabalantar gwamna Allah ka tsawaita ran shi Allah ka hada shi da fatara fatara da bambanci da fatara da talauci naka ce fatara shine babu gaba daya dan haka kaga a wajen karancin annabta sai Allah ya amfani da kalmar fatara ala fatratin min ar-rusuli sa'ad da manzon Allah ya zo ana fataran manzanni duk duniya babu manzon Allah a lokacin ala fatratin min ar-rusuli fatara ba annabi ko kwa daya a duniya lokacin to Allah ka hada shi da fatara ya zambe da kotaro sannan Allah ka bashi ƴaƴa masu yawan tsiya Allah ka hana mishi abin da zai basu a ce ƴaƴanka 60 gari yawa ya ba wanda zai iya fita office ko gona ko kasuwa kowa yana wambani wan baka bani ba yana jiran a kawo koko da kosai in ba a kawo ba ya kuka a gama shan koko kuma za a kai guda 10 asibiti to haka al'amarin ya faru Allah ya tsawaita ran shi ya ainihin hada shi da fatara sannan ya dora mishi jaraba jarabar san mata ga makanta ga tsufa ga ƴaƴa da yawa ga fatara abubuwan suka yi mishi yawa da ya ji muryar budurwa sai kwasa ya bita da gudu inda yake jin muryar sai kaga ana ke kauce yi hankali ga wanda addu'a wani ya ta kama shi nan addu'a Sa'ad
hadisi sahihi yana nan cikin sahihul bukhari a cikin babin qira'a dangane da sallah azhar wannan hadisin din yana ci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan sa'adu shine sayyidina umar yace in sarauta ta fada kan shi to ma dalla da shi dan kwararren soja ne ya iya jihadi sannan malami ne cikin sahabbai sa'ad ibn abi waqqas har karantar da yara yake musamman su kutun da guda ainihin a madina wanda aka ce na daga cikin sakamakon inda yake zama yake karantarwa din nan nan ne jami'ar islamiyya take a yanzu jami'ar islamiyya dake al-madina al-munawwara sa'ad ibn abi waqqas nan gidan shi yake yana tara ƴaƴan musulmi na karantar da su kaga malami ne kenan to yace to ban cire shi saboda ainihin wato ha'inci ba bai faci kudin gwamnati ba sa'annan kuma ba wai gazawa ya ba ya kasa bane aka ce faduwa ce ta zo daidai da zama an kawo kukan Sa'ad dama kuma ka'idar da Umar ya diba ta kare duk gwamna in Sa'ad ya nada in Umar ya nada gwamna shekara 4 yake yi sai ya cire shi to ya cika shekara 4 kuma an kawo kukan shi sai ya ce to dawo gida to da aka gama bincike sai zama kun ga ba zai koma ba to dan kar ai tunanin ai saboda ya gaza ne ko yayi cuta ne sai Umar ya ce a'a wallahi ban cire shi saboda yayi cuta ko ya gaza ba in ya samu halifancin nan to abu yayi kyau in bai samu ba wanda duk ya zama halifa to ya hada hannu da Sa'ad wa qala sai sayyidina Umar ya ci gaba da wasiya yace usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina don Allah jama'a ku ji wasiyar da tsohon shugaban kasa zai yi wa ainihin sabon shugaba in ya zan shugaba ya kula da tsofaffin waɗanda suka yi hijira din nan mutanen da dagumin su aka kafa addinin musulunci wani a kafa ya baro Makka har zuwa Madina jama'a daga Makka zuwa Madina jama'a tafiyar za ta kai daga nan Zariya zuwa Maiduguri ko fiye da haka a kafa wani ya baro wannan ainihin gari ya gudo da imanin shi to a ce yanzu an gama yin musulunci romo ya samu kuma sai a kifar da shi gefe guda saboda Allah wannan shugaba zai iya daukar zanubin wannan tsoho to yanzu je ka ga yadda tsofaffin yan sanda suke da tsofaffin sojoji da su aka yakin Bayafara da su aka yakin Kongo da su aka yakin kaza duk wani fito da sojoji suke da duk wani abubuwa ya iya zaka ganshi tsoho ne amma har yanzu zaka ganshi kai ka san namiji ne a da tsufa ne kawai ya kan mishi yanzu amma wallahi an bar shi zai mutu da tunanin yaya zai yi ainihin kai dan shi makaranta yaya zai ya cika ba wai da yi karatu ba da yi karatu ba yaje yaki ba da yayi yaki ba shin soja karatu yake ko yaki to soja yayi yaki yayi aikin shi mota an kasaye ta rubutu take maka koko ta dauka yake tafiya to in ta dauka yake tafiya ba za ta yi bata iya rubutu ba tsohon soja lokacin kuma wa yake bukatar rubutu ba bukatar rubutu yanzu ma wannan rubutun ne sa hannu ko dangwale mutum ba zai ba amma soja na gaskiya soja ya je yayi yaki ya kare mutuncin kasar shi ya girma mutanen shi wallahi tallahi ku girma masu in ba haka ban suke muku Allah ya isa wallahi duk abin da kuka tara sai Allah ya tarwasa albarkar shi amma sai ka je ka samu tsofaffin sojoji kwana uku za su karbi pension pension nawa ne ya ce dan 500 ne dan 2000 ne dan 1000 ne za a bashi wani sai an jawo gora shi wani yana can a gida zai mutu da takeici kuma su ne suka yaki suka kare mutuncin kasar da izinin Allah har ku kuka zo kuka same ta ku da kuke da turancin ku da kuka iya rubutu da karatun wallahi kun zalunce su sai kun roki Allah da farko ya gafarta muku akan kun cuce su sannan ku biya su haƙoƙin su da ya kamace su wannan irin zalunci ne ake ƙarshen wata ya tsare a kawo naira 3000 a ba tsoho 3000 ne za ta mishi yana da ƴaƴa wajen guda 30 yana da jikoki yana da abubuwa duk sun zo sun makalkale mishi kai da kake a office a yanzu naira miliyan nawa take shiga account ɗinka kai da baka yaki ba baka komai ba wani sojan bai taba ganin yaki ba sai dai a video amma wancan ya ga yaki marere kuma yayi shi wani ya san shi guda ɗaya ya fita wani ya shiga rami ya kwana da shi da damusa wani ya kwana da shi da maciji a rami amma duk da haka zai zo ya mutu kuma akan dan keso gashi nan bai kai ya kawo ba cikin takeici da damuwa kuma ba wai babu bane akwai abun wannan zalunci ne to ga sayyidina Umar kuji cewa yake usul khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina halifan da zai zauna wannan kujera tawa inda ya mishi wasiya ya kyautata wa mutanen da suka fara hijira suka shiga addinin musulunci tun da dumudumin shi
an ya'rifa lahum haqqahum ya san darajarsu fa suna da daraja ba Allah da kanshi ya fara wa mutanen nan tun anan duniya Allah yace ku ɗan aljanna ne an rufe duk laifin da kuka yi duk kuskuren ku an yafe to ya san darajarsu fa wa yahfaz lahum hurmatahum ya kare musu alfarmarsu dan Allah a ce mutun ya gama aikin tsohon soja yazo kuma ya shiga neja gadi kuma ya je na gadi ya kwana da kare da wanne zai ji saboda Allah ba ku yi zalunci ba kun yi zalunci sai kun tuba wallahi duk malaman da ba sa ga muku gaskiya din nan sai dai su yi muku addu'a mulkin ku ya yaukaka wallahi ba sa kaunar ku sai sun gaya muku bayani bayani na gaskiya duk wanda ke da haƙƙi akan ka ba shi haƙƙin shi in ba haka ba wallahi ka je lahira sai Allah ya kunna wuta akan ka saboda lahira fa ba a yafewa jama'a ka san wannan lahira duk wanda ka ci haƙƙin shi manzo Allah yace man kanat indahu li rajulin mazlama falyastahlilha wanda duk ya san ya cuci wani mutum a nan duniya su warware yace kafin a je ranar da ba a ciniki da dinare da dirhami innama hiya alhasanatu wasayiat da zunubai da lada ake ciniki fa a kiyama ka cucuwa ne sai a dibo ladan ka a biya shi ba ka da lada sai a dibo zunuban shi sai a jibga maka shi kuma nashi al'amarin ya ƙara yin sauki in wani ya ƙara cutar shi wannan gwamna na ɗaya ya cuce shi an kwashe rabi an guba mishi gwamna na biyu ya cuce shi kaga sai waye gari shi fa'il din shi babu zunubi wahalar shi ta ƙare a ina a duniya kai kuma nan a zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ka gama morewa ka gama cin dadin ka a nan duniya fal yawma tujzauna azaban huni sai a ce yau azaban wulakanci ai azaba ma akwai ta girmamawa yanzu aka ce kai dattijo ne babban mutum ne matsala ta kai ka kotu aka yi maka nasiha ai alkali yace ranka ya dade kamar haka ai bai kamaci irin ka ba kai ka kotu din nan wulakanci ne azaba ne amma an yi maka ta girmamawa amma a ce kai kifan mana da rawanin shi kaga tsohon banza azaban hun azaban wulakanci kenan jama'a mun fahimci wannan to azaba ta wulakanci za a yi muku saboda kun gama cinye alherin ku a nan duniya saboda haka ku ji tsoron Allah gashi yace ya san darajarsu ya kiyaye alfarmarsu jama'a mun gane wannan da kyau ko sai yace wa usihi bil ansari khairan mutanen madina kuma mutanen da ainihin suka taimaka suka rike addinin musulunci zuwan shi madina to ina yi wa halifa wasiya da cewa ya kula da su kula ta alkhairi allazina tabawwa'u ad-dara wal imana waɗanda suke mutane ne waɗanda su suka zauni ƙasar madina kuma su suka mallaki imani sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min qablihim an yuqbala min muhsinihim daga cikin muhajiran nan da waɗannan ansarawa to waɗannan mutane duk wanda ya aikin alkhairi ya kyautata to a karbi kyautatawa shi a yabe shi akan kyautatawa shi wa an yu'fa an musiihim wanda ya munana kuma a kai da kai game da munanawar shi a can baya kuma wa'azin da muka yi a makonnin da suka gabata matarka duk sanda al'amari kuke zama ka bi wannan tsarin da ita na sayyidina Umar za ka kun zauna lafiya duk ran da ta abu mai dadi hali na gari ta girki mai dadi ta ado a yabeta har tukuici babu laifi kai mata ta zo ta rangada miya ta tsara abubuwa ta share gida ta yi ado kai mata liki kai mata kyauta kai mata tukuici ka siyo atamfa ka siyo turare ka kyautata mata ka nuna farin cikin ka kaga ranar da ta munana in ka nuna fushin ka sai ta fi fahimtar ka amma kai kenan kullun kaman namijin sa ba fara'a babu alheri ba annuri game da fuskarka yaushe ne ran da kake cikin farin ciki za a gane to in ke alheri ka yadda alherin ta aka ce in ta kuskure kuma sai ka kauda kai game da wannan kuskurewa wallahi sai kaga kuna zaman lafiya da matarka ya jama'a waɗannan abubuwan da muke faɗe ku je kuna tabbaka tsakanin ku da matan ku ku ga yadda zaman lafiya zai samu fa ka je ka samu matarka din nan da kuna nan kufurci kamar an aika muku da manzon mutuwa ka same ta abubuwa na matarka so ake baka ji hadisin Jabiru ba Jabiru manzo Allah ya tada shi Jabiru kaya aure ne dan in sun yi aure sai mutun ya samu turare na za'afarani sai ya sa yalo yalo haka sai ka sa da an ganka an ga ango to sai manzo Allah sai ganshi Jabiru kaya aure ne yace eh me ka aura sai yace bazaura yace haba Jabiru kana saurayi kuma ka je ka auri bazaura ina ma da budurwa ka ne mata wasa ta ne maka wasa kaga abin da ake da mata kenan shi kai ka taba wasa da mata ka tunda kake tsakaninka da Allah
amma zan taba ka mu ahlus sunna ne ahlus sunna manzo Allah har record akwai a gidan shi filin su kuwa akwai shi da Aisha suna zuba tsere hadisi na cikin sahihul bukhari manzo Allah yana tsere da matar shi duk zuhudin ka duk tsoron Allah ka duk takawa ka duk dattakun ka ka to manzo Allah ne amma manzo Allah share fili yake cewa za a zuba tsere mana inda ba tsoro ba a zo a zuba sai Aisha sai ta tsere mishi saboda ai yarinya ce yaro ko kana zai sha da gudu kai kana sha sai ka mike ka kafadi sai manzo Allah sai a zuba tsere sai ta wuce shi ran nan da yaga ta koshi ta yi kiba budurwa da an kai ta gidan miji hankali a kwance tana samun walwala ba abinci abinci ba shike sa kiba ba asalin kwanciyar hankali to nan da nan Aisha ta hadu ta yi katuwa da ita sai manzo Allah ya ce a zo a zuba tsere mana sai aka zo aka zuba tsere sai tsere mata sai ya ce hazihi bitilka kin ga na rama shekaru da suka wuce din nan to sai yau na rama sallallahu alaihi wasallam manzo Allah al'amarin shi fa akwai alheri a ciki jama'a manzo Allah ba shi da nunkufurci ba zama yake kamar wani mala'ika ba babu komai sai tasbihi kawai mala'iku ne aka ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftiru tasbihi suke dare da rana ba kakkautawa amma kai dan adam wata ran ajika kana zikiri wata ran kana karatun qur'ani wata rana kuma ajika kana raha kana wasa da dariya duk manzon Allah fa yana yi ba manzon Allah yana yi wani kato ya taho kiwo daga kauyen su sai ya zo kawai yana kirari a cikin madina a cikin jama'a wane ne zai zo a buga kokowa in ba ga tsoro ba ga akuya daya in ya ci ne ya rike in na ci shi in rike katon kauye mala ya ci abubuwa ba zai kayu ba sai kowa ya kauce manzo Allah ga wannan kato ya zo ya mana biki ba mu rama ba an ji kunya sai ya nike manzo Allah da kanshi kaga muhallin shahid kenan yanzu kai ga ya yi shi malami zai kokowa bata kama bane bata kama bane har gudu malami zai yi ba kwa ganin su ga cikin akosobo sojoji ne malamai ne in ya zauna yana maka qur'ani ko hadisi sai ka rena kanka amma ga yanzu sai ga ya ketare tudu ya zama soja amma kai yanzu ka hadu kai dan ga kanin kamar yalo babu motsi a jikin ka yashi al'amar amma manzon Allah sai ya nike sai kama kokowa ya kada wannan mutum ya jara go guda ya ce a rike mishi wannan ba kawai ya sake fitar da rago daya ce a sake in ba ga tsoro ba mana a gani aka sake kaga mutumin kauye wai ba kiwo aka bashi amma dubo ta yana bajinta fa kaga ya bajinta yake aka sake buga shi da kasa sai koma gefe guda kuma yana shawara to yanzu ragon farko in na ce kyarkeci ya cinye to na biyu kuma fa to manzo Allah akwai adalci dama yayi maganin shi ne kawai sai ce ka ja abun ka ba za mu hada maka kai da cinye ragunan ka ba ka ja abun ka ka tafi an dai maganin ka kaga gobe za ka je kana ba da labari ai na je Madina ma na yi kirari ba wanda ya tashi an dai maganin ka kafallahu almu'minina alqitala eh to manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka rinka kyautata wa matarka ana raha ana wasa ana dariya ana alheri wanda ranka ya bata kaga ba su iya gane a haɗa ƴanka ka rinka yin wasa da su manzon Allah ya ga sayyidatuna Aisha da yar baby da doki tana wasa yar baby an kai ta gidan miji da yar babinta guda biyu da doki mai fuffuke ya shiga gidan sai ƴan mata suna zuwa wasa wurinta za su tarwatse ce a ku zauna kuma doki yar baby kuma har da doki mai fukafukai yar babin ba tace ƴaƴana ne haka lafazin hadisi haka yar ƴan tana wasa da yar baby ita ma zai tace ƴaƴana ne ba haka ba ita ma Aisha sai tace ƴaƴana ne manzo Allah yake to kuma doki har da fuffuke wannan irin doki kenan wannan sai tace a baka ji sunan wani dan daura ma yana da doki mai fuffuke ba ka ji kuma manzo Allah ba biya hadisi mata kenan to manzo Allah sai da ya dariya har sai da aka ga hakurin shi kai ka taba dariya an ga wushiyarka a gurin matarka ko ka sai dai lokacin da kaje kana kantin kana neman aure lokacin kana ta yashe baki kana ta yashe baki tana zuwa gida kuma shikenan a Allah matan nan idan ba ana daura ba sai zure na mutane kai a duniyar nan akwai wanda ya kamata matarka ta rena in ba kai ba amma Allah ne yake da tsari na rufin asiri mata Allah ya sa musu rufin asiri a zuciya an ba haka ba yadda muke kallon ka ba haka kake zuwar mata ba zuwar mata kake ga kanin fresh dinka haka ba komai a jikinka ita ta dace da tarena ka dan ta ga komai naka amma ba tarena ka ba to sakin fuska ba zai sa tarena ka ba ai kwarai da gaske inda ba tarena ka yadda ta ganka din nan da daddare in ta kalle ka da safe ka wani rauni da kunnuwa haka kawai yake ƙarya banza ka za na kitai kana wani murna gashin baki wai kai oga wala na sabai
wurin da annabi ya koko a to zan sani ba dai an dai ce dai jama'a na wurin sai kwarai da gaske a to ai ba mamaki yanzu na wurin sai me eh ghayatu hunainin yakin da aka je na hunainin duk ba suna wurin ba sayyidina ali da kansa yake bada labari aka ce har kai ka gudu da kake ga dangar kusa yaki yace har ni yake manzo Allah ne kai zai gudu ba aran nan yaki aka tafi wa yawma hunainin idza ajabatkum kasratukum suka tafi suna alfahari da yawan su da suka je sai Allah madaukakin sarki ya juye al'amarin sai zama aka zo aka yi nasara akan su dukkan su ali yace ba wanda bai gudu ba sai da kowa ya gudu ya tsaya yana fakiya manzo Allah yana dan kakkariya haka aka ce ali har kai ga dangar kusa yaki al-haidara yace hannu sai da na gudu a to menene abin ya fi karfin da ka gudu mana mana ai kurai da gaske ai ba aibu bane ko yakin musulunci akwai inda ta kama gudu sai ka kauce Allah ya shirya da mu now a ba mamaki ko a samu ya taba yin wata koko amma dai wannan dai na sani dai a yanzu insha Allah Allah ya shirya da mu to bari mu kara fa wasiyoyin da sayyidina Umar yake yi dan haka sai a kula da mutuncin mata jama'a sayyidina Umar dai yace fa innahum domin su mutanen Madina din nan ridul islami su ne ainihin mayafi na addinin musulunci su suka rufa musulunci asiri jama'a a lokacin a Makka an kuntatawa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Khadija ta rasu Abu Talib ya rasu sai mutanen Makka suka ce to masu taimakonka da mulkin su da isassu da kudin su sun kare yanzu wa zai taimake ka kunci ya yawa ga annabi da sahabbai sai annabi ya ce wasu sahabbai su gudu su tafi sarkin wurin sarkin kasar Habasha sarki Najashi a lokacin yana kirista sarkin yace ku je wurin shi ku zauna ku tafi kasar Habasha ku zauna fa inna biha malikun a wannan kasa akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahadun ba a zalincin wani a gaban shi baya yadda ai zalunci a kasar shi sarki ne kirista sarki Najashi amma da yake christianity nashi da gaske ne kuna ga daga baya sai da ya musulunta da manzo Allah ya aika mai da wasika ya karbi wasikar ya karanta sai da ya sauka daga kujeran mulkin shi saboda girmama wannan wasika ta manzo Allah ya sunsuna ta a kirjin shi ya sa a goshin shi ya kira waɗannan sahabbai ya ce a sirrance ku je ku gaya mishi na musulunta amma ba zan iya bayyana musulunci ba saboda halin da na waye gari na ganni a ciki yace kuma ku ce mishi ba dan mulkin nan da nake ciki ba wallahi da na zo sai na ga yaron shi mai rike mishi buta in zai yi alwala to sai musulunta sai yayi tsari duk lokacin sallah in yayi sai ya tashi a ce sarki zai tashi ya shiga gida sai ya shiga gida sai ya salla shi kadai har ya rasu dan musulunci zaka yi gargadan abin da zaka iya abin da ya iya kenan ya rasu a tsakanin su kristoci ne malaika jibril zai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam abokinka Najashi ya rasu ka tashi kai mishi sallah aka fita filin idi inda ake wa musulmi sallah aka je aka tsaya tamkar gagawa a gaba aka yi mishi sallah wannan salatul ghaib kenan salatul ghaib ita ce in wani dan uwa ya rasu a wani wuri da an tabbatar da ba a yi mishi sallah ba ko kuma misali ruwa ya cinye shi an tabbatar da ruwa ya cinye shi ko dabbobi sun cinye shi babu ne sai liman ya tsaya sai mamu su bi bayan shi tamkar gagawa a gaba sai ayi sallah da nufin shi wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cikin sahih al-bukhari da sauran littafai Allah ya shirya da mu to sai yace waɗannan mutane na Madina su suka rufa musulunci asiri su ne mayafin musulunci to a lokacin sai sahabbai suka hijira suka tafi kasar Habasha shi kuma manzon Allah sai ya zauna da zama ya kamari sai shi ma yace bari yana da dangin uwa a Faif mai yawa su dan tausaya mishi yana zuwa Faif da shiga garin da ma suka koro shi da ya dawo Makka sai kunci ya karu suka ce to kaga ka tabbatar da baka da inda zaka je sai nan kenan to a wannan halin fa mutanen Madina suka nado wakilai suka ce ka zo ka zauna wurin mu zaka yi musulunci lafiya kalau mu mun lamince maka don Allah ba su rufa musulunci asiri ba to al-ansar kenan allazina tabawwa'u dara wal imana wajibatul mali sannan su ne suka tara dukiya suka taimaka a addinin musulunci idan ka yi hijira daga Makka ka taho gurin su sai annabi ya hada zumunta haka yake wani mutumin Makka ya zo yau sai a samu wani mutumin Madina sai a ce to kun zama ƴan uwan juna tamkar uwa ɗaya uba ɗaya har gado suke ci na junansu a lokacin to shi wannan mutumin Madina sai ya ce dukiyata ka dauki rabi matana sai je fito da su guda biyu ne ko guda uku ko guda hudu sai ce ka dubi wanda kake so dan Allah ku duba adalci jama'a ba wai kawai dama wata ta fitine ka to shikenan bari zan saki wa ɗaya shikenan dama a to da rufa maka asiri ba a'a amma sai a fito da su zabo wanda kake so ciki ka duba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu akan kansu sai ce ka zabo wanda kake so in ka ce wance
sai ya sake ta sai ta zauna sai ta yi idda. Su kuma matan da yake a lokacin matan sun shirya musuluncin suke da gaske, musuluncin take da gaske, tunda ta lura cewa da gaske ake musuluncin, ita ma da gaske take, don haka sai ta ba mijin haɗin kai, sai ya sake ta sai ta gama idda, ya biya sadaqinka kuma ya ɗaura maka aure a halin matar shi ce a da. To mutanen Madina kenan, don Allah idan har musulmin farko sun iya yin haka, me zai hana yanzu don wani musulmi ya rasu wani cikin musulmi ya auri matar shi, kamar yadda muka sha nasiha akan haka? Me ya aibin haka? In ya zama manzon Allah wani cikin sahabban shi ya rasu ya auri matar shi, to me ya zafi kuma? Hafsa mijinta sahabi ne sai ya rasu, manzon Allah ya aure ta. Ummu Habiba mijinta sahabi ne sai ya rubo zama Kirista, manzon Allah ya aure ta. Ummu Salama mijinta sahabi ne, mijinta ya rasu, manzon Allah ya aure ta. Wallahi babu aibi akan haka. Inda ba a haka sai ku ga an rufe asirin juna, an faɗi tare, an tashi tare. Ma'ana wani cikin musulmi ya rasu, sai ya samu wani, sai ya fito bayan ta gama idda, bayan ta gama sai ya aure ta. Waɗannan ƴaƴanka ne, sai ka rike su amana, ka kula da ita. Amma sai ka ga duk anguwar ambata mace ce mai mutunci, tana cikin rufin asirinta da komai, ba yadda za ta yi tunda yanzu miji ya rasu. An fara dan haɗa mata taimako a masallaci wata ɗaya ne, wata na biyu an gaza, dole sai ta fito ga ta nan kasko biyu, kaskon kosai da kaskon koko. Wannan dan tasha ya zo ya tsuguna ya sha koko ya gaya mata baƙan magana, bai san darajarta ba. Ku da kuka san darajarta kun ce wai kada ku aure ta, wai a zarge ku. Zargi shi wai shi yake kan shi, koyin shi ake. To tunda ba shi yake yin kanshi ba, ai matsala ta zama mai sauki, a daina yi mana. Da a ce zargin nan shi yake yin kanshi, to da sai a ce to ba yadda ba ai, amma yin shi ake, to a daina mana. Kuma kai da kake zargin, ka tabbatar da cewa matsala za ta iya faɗa a kanka. Kai da ke tsoron zargin, matsala za ta iya faɗa a kanka. Amma yanzu Abu Salama da ya rasu, sahabi ne, yanzu Allah ya auri matar shi Ummu Salama, ya rike waɗannan agololi guda biyu, Zainab da Umar. Kana jin har waya hadisi suke, suna da hadisai tsakanin Bukhari da Muslim. To don Allah ba a samu alkhairi ba jama'a? To abin da ake so kenan jama'a, addinin musulunci bai hana ba. Zargi so ake kowa ya tabbatar da tsakanin shi da Allah in dai yayi kyau, to jama'a dan sun zarge ka babu wani abu. Kuma jama'a su daina zargi mana. Kai dan menene zaka zama idanuwanka sai dai sharri suke kallo, ba sa kallon alkhairi? Me ya hana bakinka ya faɗa alheri? Ka hana bakinka ya faɗi sharri mana? Manzon Allah ya ce yana daga cikin abin da yake alamar musuluncinka yana da kyau abin duk da babu ruwanka, to ka ja bakinka kai shiru. Dan Allah da ruwanka ne da wannan matsala? Me ya ruwanka da sai ka yi zargi a kai? Sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya imani da Allah da ranar lahira, in dai ka yarda za a yi tashin kiyama, ka yarda Allah ya halicce ka, ka yarda da kalmar la ilaha illallah da kake faɗi dangane da Allah, to ka tabbatar da cewa duk abin da zaka faɗa ka auna shi tukuna. Alheri ne to ka faɗa, sharri ne karka sake ka faɗa, sai ka zauna lafiya. Amma kai kawai ka saki bakinka babu linzami, babu saiti, duk abin da idanka ya gani sai bakinka ya faɗa, wallahi zaka rena kanka a ranar alkiyama. Manzo Allah ya ce ina yi maka wasiya da ainihin yawaita shiru da karancin magana, saboda shi zai fi sauƙaƙe hisabi a ranar alkiyama. Hadisi ne Hasan al-Imamu Ibn Abi Dunya ya fitar da shi a cikin littafin shi Kitabu Samti wa Hifzul Lisani. Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin Sayyidina Umar ya ci gaba da ainihin wasiya. Waɗannan wasiyoyi fa wai duk yana yin su ne musamman tukuna akan shugaban da zai ainihin zo ya karba ainihin khalifanci a bayan shi. Sayyidina Umar sai ya ci gaba da cewa wajibatul mali, su mutanen nan na Madina, mutanen da suka taimaki addinin musulunci, su ne suka taimaka, suka rufa musulunci asiri, suke tara dukiya don ayi musulunci hidima, wa ghaizul aduwi, kuma su ne suke fusatar da makiya, su suka baiwa makiya haushi har addinin musulunci ya samu karfi haka. Wa an la yu'khadha minhum illa fadluhum, illa fadluhum, kuma kar a sake a karɓi wani abu na daga dukiyarsu sai abin da yake ragowa ne, ma'ana abin da ya zan an lissafa an bayar da zaka sai a karɓa, an ribahum, kuma akan yardarsu. Kar a je a ainihin yi musu murdiya, a je saboda talakawa ne a kwace musu fili, a kwace musu gonaki, za a yi kamfani, za a yi ma'aikata, kuma a yi wannan abin, sai a ce ai su za su ci moriya, kuma ba za a biya su diya ba. Jama'a kuna jin fili ne dan siriri, Sayyidina Umar zai roki arziki, amma sai da aka ba da izini. Yace in ya mutu aje a kai gawo shi kofar ɗakin ta, in ta yarda to, in bata yarda ba a koma da shi makabartar musulmi.
saboda dani guda in kaci na wani abnan kasa ranar alkiyama sai an nannade shi tun daga kasa nan har zuwa kasa ta bakwai an mai da shi gargara an yi maka abun wuya da shi zaka yi daukan tayar ka tafila tayar ka tafila an aka saba maka a wuya zaka yi dauka to a filin alkiyama in ka san ka taba cin fili dani daya na wani inci bakwai kamar mita 15 ko mita 15 ko kafa guda aka ce wannan kafa guda sai a nado ta tun daga ta daya ta biyu ta uku har kafa ta bakwai sai a matukar randa bawul da ita a saba a wuyanka zaka yi daukan mangala guda ana gudun fantalaki to ka shirya in ka san ka ci filin wani kai ne sarki kai ne mai anguwa kai ne dagaci ka je ka mayar mishi kuma ka roki ya yafe maka sannan ka roki Allah ya yafe maka Sa'id ibn Zaid yana ɗaya daga cikin mutane 10 'yan aljanna din can da muka fara bayani akan su dazu Imam Muslim ya rawaito hadisin shi malami ne cikin sahabbai yana da wata fitinanniyar makwabciya ran nan kawai saboda sharri kawai sai ta kururuwa a tsakar gida ita wannan mutun ya ci mata iyaka ya sari filinta ya kara da nashi ya fito yace baiwar Allah ki kwantar da hankalinki ban ci miki iyaka ba ban ci filinki ba yaushe zan ci filinki bayan naji manzon Allah ya ce wanda ya ci filin wani daidai da dani guda za a nannade tun daga ta daya har ta bakwai kasa a sa mishi a wuya ranar alkiyama yace ban ci filinki ba tace wallahi ka ci yace ya Allah wannan mata abinda take fadi a kaina in sharri ne Allah madaukakin sarki ka sa mata makanta kuma ka sa kabarinta a tsakar gidanta wallahi ka guji taba bayan Allah wani kana nan kana ganin shi yana yawo da yashara wata uku bai wanke ba wallahi in yi Allah ya sa sai ka kama hanya ka je kai hadari sai an zaro naman ka tsakanin inji da karfin mota ka guji Allah ya sa amma ai Allah ya sa ka ja lebar rawanin ka ka je an yi tafi dubu me ya ba ai kwakwara bane yanzu ne aka kwaya daya mai kyau shi yasa ka guji zalunci wannan addu'a sai ta kama ta ran nan sai ta makanci haka siddan sai ta makanci babu wani tabaran hangen nesa kuma da zata gani tunda wannan wali ne mata addu'a to ana nan ta fito zata tafi ban daki ne ko wani wuri zata tafi kawai sai ta fada cikin rijiyar tsakar gidanta aka juyin duniyar nan yan kwana-kwana zuwa ne ne suka kasa fito da ita aka ce ta ba a ciki kawai kaga addu'a waliyan Allah jama mun gane wannan da kyau ko to kai da ka taba cin filin wani 1970 1960 19 kaza ka tabbatar da cewa fa yana nan a rubuce kai ne ka nemi ka manta sai yanzu da kake jin wa'azin nan ne ka tuna ai ko mun taba taushe wani fili fa ai mun taba kaza to amma lokaci yayi nisa wallahi lokaci bai yi nisa ba a wurin Allah jama mun gane wannan da kyau ko to saboda yadda lokaci ya kure insha Allah ta'ala sai gobe za mu zo mu karasa wannan hadisi sannan mu fitar da sharhi kamar yadda muka yi alƙawari a jiya cikakken sharhi don akwai matsaloli masu matuƙar muhimmanci za mu tattauna su a gobe insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka